muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a yau Alhamis 1 ga watan Yuli na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
Ana ci gaba da samun tashe-tashen hankula a yankin Tigray na kasar Habasha. An fara janye sojojin kawance da aka girke a Afghanistan. Ita kuwa Majalisar Dinkin Duniya ta yi kira da Amurka da Iran da su koma kan teburin tattaunawa.
Madalla a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa makonni biyu cif bayan sace ɗaliban makarantar sakandaren Yawuri da ke jihar Kebbi har yanzu ba a ji labarin inda suke ba, amma hukumomin jihar na ci gaba da kokarin ceto su. Bayan haka za ku ji cewa a yau shugaban jamhuriyar Niger da gwamnatin jihar Borno a Najeriya ke fara ziyarar aiki a jihar Difa dan tattauna makomar ƴan gudun hijirar jihar da na wasu yankunan makwabciyar ƙasar Najeriya.
Shugaban ƙasar mu mai daraja Bazoum Mohamed da shi da gwamnatin Borno insha Allah za su zo su halarci al'ummar mu za a mayar da su gidajen su. Shi na Borno ma ya ce insha Allah shi ma zai kokarin da za a mayar al'ummar Najeriya wanda suke ana.
Muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Kamar yadda muka saba a kowace rana Alhamis, yau ma muna nan tafa da shirin domin iyali wanda Grace Alheri Abdu ta shirya za ta kuma gabatar. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da asuba. Tare da fatar an waye gari lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. Wani mai magana da yawun gwamnatin Habasha ya faɗa a jiya Laraba cewar sojojin Habasha na iya sake shiga cikin Mekele, babban birnin yankin Tigray, cikin makonni idan hakan ta kama. Ridwan Hussein, mai magana da yawun rundunar dakarun Habasha da ke aiki a yankin na Tigray, ya sanar da hakan ne ga manema labarai a cikin sanarwar farko da gwamnatin kasar ta yi tun bayan da dakarun Tigray na TPLF suka karɓe iko a Mekele a farkon wannan makon. Ridwan ya ce idan akwai bukata za mu iya shiga cikin Mekele cikin sauki, kuma za mu iya shiga ciki ƙasa da makonni uku. Gwamnatin ta Habasha ta sanar da tsagaita buɗe wuta ne ta kafofin yaɗa labaran ƙasar a yammacin ranar Litinin, inda ta ce tsagaita wutar zai fara aiki nan take bayan da aka kwashe watanni takwas ana rikici a yankin. Kuma yayin da sojojin jam'iyyar da ta yi mulki a Tigray a baya suka shiga Mekele, mazauna yankin suna murna da hakan. Koda yake mai magana da yawun sojojin na Tigray Gata Chureda ya faɗa a wata hira da kamfanin dillancin labarai na Associated Press a ranar Laraba cewar tsagaita wutar wasa ne kawai, kuma yayi alkawalin za su fatattaki sojojin Habasha da na Eritrea. Jamus da Italiya sun kwashe sojojin su da suka rage a Afghanistan, abin da ya kawo ƙarshen kusan shekaru 20 ana tura sojoji zuwa ƙasar da yaƙi ya daidaita tare da sojojin Amurka da sauran sojojin ƙawance. Sojojin Amurka da na NATO sun shirya janye dakarun su gaba ɗaya daga ƙasar da ke kudancin Asiya nan da ranar 11 ga watan Satumba, bisa ga umarnin shugaban Amurka Joe Biden. Ranar 1 ga watan Mayu ne aka fara janye sojojin. Jamus ta ba da sanarwar kwashe sojojin nata ne ba tare da jan hankali ba. Jim kadan bayan da aka kwashe rukunin sojojin Jamus su 250 na ƙarshe a daren Talata daga sansanin su da ke arewacin Afghanistan. Bayan an kwashe kusan shekaru 20 ana tura sojoji na ƙarshe na rundunar mu ta Bundeswehr sun bar Afghanistan da yammacin yau, inji ministan tsaron Jamus Annegret Kramp-Karrenbauer a cikin wata sanarwa da ta wallafa a shafin ta na Twitter. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Sakatare General na Majalisar Dinkin Duniya ya yi kira ga Amurka da ta dage takunkumi da ta kaka bawa Iran, kuma kasashen biyu su koma kan yarjejeniyar nukiliya ta 2015. Anthony Guterres ya ce ya samu kwarin gwiwa ne daga kokarin da aka yi ta fuskar diplomasiya a baya-bayan nan don dawo da bangarorin biyu su aiwatar da cikakkiyar yarjejeniyar da aka kira JCPOA a takaice, wacce ta kusan rugujewa tun lokacin da tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya fidda Amurka daga yarjejeniyar a watan Mayu 2018, kuma ya sake kakaba takunkumi ga Iran din. A nata martanin, Tehran ta koma yin wasu ayyukan ta na nukiliya, kuma a cikin watan Yulin 2019 ta saba yarjejeniyar ta hanyar zarta ka'idar da aka amince mata wajen inganta sinadarin uranium da tara shi. Tun daga lokacin, Iran din ta kara ci gaba da inganta uranium din har zuwa kashi 60 cikin 100, kuma ta fadada adadin tarin shi fiye da yadda yarjejeniyar ta tanada.
To madalla, kafin ku ji karshen labaran duniyar zamu leka bangaren rahotanninmu. A Najeriya, a yau Alhamis aka cika makonni biyu cif da sace dalibai da malaman makarantar sakandaren gwamnatin tarayya ta garin Yawuri dake jihar Kebbi, kuma har yanzu ba a ji duriyarsu ba, amma hukumomin jihar na ci gaba da kokarin ganin an ceto su. Shugabannin kungiyar Fulani makiyaya ta miyar ta Allah sun ce suna goyon bayan duk wani mataki da gwamnatin jihar za ta dauka na ganin an ceto daliban da sauran jama'a dake hannun yan bandagar. Wakilin muryar Amurka Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoton.
Tun bayan sace daliban da wasu malamai abinda ya dauki hankalin al'ummar duniya, har yanzu jama'a sun kashe kunne tare da zura ido domin ji ko ganin abinda zai faru, musamman duba da cewa an saba sace dalibai kuma a sako su bayan gwamnati ta tsoma bakinta. Haka ma gurin gayyata da gwamnati Abubakar Atiku Bagudu ya mika na kiran gayya domin shiga jeji. Ya zaburar da kungiyoyi da al'ummomi daban-daban suna nuna goyon baya ga wannan lamarin. Wannan karon kungiyar mai ta Allah ce ta Najeriya ta jaddada goyon bayan ta da duk matakin da za a dauka domin ceto dannan yaran. Shugaban kungiyar na kasa Muhammadu Kiruwa, wanda ya nuna rashin gamsuwa da yadda ake kebe kabilar Fulani ga aikata ayyukan ta'addanci, wanda ya ce akwai wacce kabila ana iya samun dan ta'adda, ya ce Fulani sun shirya tsaf domin a yi da su ga wannan lamarin.
Ya ba mu shaida a shigo jihar Kebbi a yi ta'addanci, tabbas ya nuna an nuna rashin mutunci kuma an nuna rashin adalci da su goya jihar Kebbi. To muna tabbatar da mai girma wannan madakin da duniya sun ya ɗauka domin maganin ɗan ta'adda wa al'ummar Fulani jihar Kebbi. Bari duk da ɗari muna goyon bayan su in yanzu ya shirya zuwa maganin ɗan ta'adda muna bayar.
To sai dai saɓani yadda jama'a suka fahimci kalaman gwamna Bagudu, ba gayya ce ta shiga jeji ba a cewarsa.
In ba haka yi wannan da duniya ya zai ta same mu, malamai sun taru ana addu'a kuma har zan mu kowa ya kawo ibada dai. Mutsalin yaren mu aiki aiki da dai mutsalin yaren mu mun nuna mu dan da basu da dabi'o'i na gari cewa mun yi su yawa kuma ba su isa ba.
Duk da kalaman da hukuma ke yi na cewa ana kan kokari ganin cewa an sako yaran, har yanzu wasu iyaye hannunsu a gaba muddin ba a yan su suka gani ba, kamar yadda wani mahaifi wanda bai so a saka muryarsa ko ambaci sunansa ba ya shera min. A can yankin da ake tunanin cewa ana tsare da yaran kuwa, na tuntubi wani mazaunin wurin wanda ya ce mutanen yankin yanzu sun fara dawowa hayyacin su.
Yadda ka san an yi ruwa an dauke hankalin kowa ya kwanta, mutane sun koma duk da zuka gaskiya.
Masu gidaje ma da sun kai kaurakila sun koma a wajen makukudin
nan. Yawancin su gaskiya makukun nan jiya kasuwar Riba biliyoyi sun koma a jiya. Biliyoyi sun koma daji gaskiya. Gaskiya babu labarin yaran nan har yanzu. Akwai ma waɗanda aka yi kidnapping ba ma yara ba nan shiyoyin bidin daji na har yanzu gaskiya ba a sako su ba kafin a sace yaran ede bayan an sace su ne ede aka sake sace yara din a nan biki a garin biki amma gaskiya ba su sako su ba yanzu
sace dalibai a Najeriya dai abu ne wanda mutane da yawa ke kallo a zaman wata makarkashiya ta jefa tsoro cikin zukatan jama'a da kuma ƙara gurgunta harkar ilimi musamman a yankin arewa wanda sai gwamnati ta yarda gaske domin shawo kan wannan matsalar Muhammad Nasir muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya
Gaida Muhammad Nasir da wannan rahoton. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
A yau Alhamis kasar Bangladesh ta fara daukar tsauraran matakan kulle don yaki da annobar COVID-19. Inda ake bar mutane su fita daga gidajensu kadai idan suna da buƙatar gaggawa yayin da aka baza sojoji saboda su yi sintiri akan titina don tabbatar da ana bin dokar an dauki wannan matakin ne a daidai lokacin da kasar take ganin farfadowar ƙarin masu kamuwa da cutar ta COVID-19 gwamnatin ta sanar da daukar sabbin matakai ne yayin da ƴan kwanakin nan aka ga ƙaruwar cutar ta coronavirus musamman a yankunan da ke da iyakoki da ƙasar jami'an kiwon lafiya sun ce adadin waɗanda suka harbu da cutar ta corona a ƙasar har sun kai kashi 20 cikin 100 mutane akalla 119 suka mutu a ranar Lahadi yayin da aka samu sabbin mutane 8,364 da suka harbu da cutar a ranar Litinin baya ga umarni da aka bayar na zama a gida matakan kullun sun hada har da rufe hanyoyin sufuri lamarin da ya sa dubban mutane suka koma bin tashoshin jiragen ruwa da motocin bus da zama ganin sun isa gidajensu kafin dokar ta fara aiki a yau Alhamis Shugabar hukumar dakile cututtuka ta Amurka CDC Rachel Walensky ta faɗa a ranar Laraba cewar hukumar ta tana kan matsayinta bisa shawarar da ta bayar cewa mutane da aka yi wa rigakafi ba su da buƙatar sanya takunkumin rufe bakinsu da hancinsu idan suna wurin da yake a rufe duk kuwa da cewar wasu yankuna a Amurka da hukumar lafiya ta duniya WHO sun bayar da aka san hakan yayin wata hira da aka watsa a gidan talabijin a nan Amurka an tambayi Walensky game da jami'an gundumar Los Angeles da Illinois suna ba da shawarar cewa mutanen da suka yi rigakafin suna buƙatar rufe fuskokinsu don taimakawa wajen dakile yaduwar nau'in annobar ta Delta ƙwayar cutar da ke haifar da COVID-19 a kwanan nan ma hukumar lafiya ta duniya ta ba da shawarar cewa waɗanda aka yi wa allurar rigakafin su saka takunkumi game da WHO Walensky ta faɗa wa 'yan jarida cewar Ƙungiyar sai ta duba manufofinta da matakan kariya ga duniya inda ƙasa da kashi 15 na yawan mutane da suka karɓi kashi 1 ko fiye da hakan na allurar rigakafin ta ce a nan Amurka kashi 2/3 na yawan mutane da suka kai mizanin girma an yi musu cikakkiyar rigakafin kuma hukumar ta CDC na ci gaba da cewar mutane da aka yi wa rigakafi ba dole bane sai sun sa takunkumin rufe fuska
labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. A yau Alhamis 1 ga watan Yuli, Shugaba Muhammad Bazoum na Nijar ke soma ziyarar aiki a jihar Difa, inda gwamnatin kasar ta kaddamar da ayyukan mayar da 'yan gudun hijirar kasar sama da 20,000 garuruwansu na asali, a ci gaba da ƙarfafa matakan farfaɗo da tattalin arzikin jihar. Haka kuma, gwamnan jihar Borno a Najeriya, Baba Gana Umar Zulum da shugaban na Nijar sun yi mahaɗa a jihar ta Difa don tattaunawa akan makomar 'yan gudun hijirar. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga Difa.
tun a tsakiyar watan jiya ne gwamnatin ta Nijar ta fara ayyukan mayar da ƴan gudun hijirar jihar Difa zuwa garuruwan su na asali bayan da ɗaya gefe hukumomin suka tsaurara matakan da suka bada damar shayo kan matsalar tsaro a yankunan da rayuwa ta yi wuya a can baya sanadiyar ayyukan kungiyar Boko Haram ziyarar wacce yake matsayin ta farko da Muhammad Bazoum ke kaiwa ɗaya daga cikin jihohin wannan ƙasa tun bayan ɗarewar sa karagar mulki a watan Afrilun 2021 wani abin alfahari ne a wajen al'ummar jihar ta Difa inji su
sunana Madu Ali mu ba mu taba jin ma shugaba ya hau ƙasa da wata bakwai har yace tashi ya zo a jihar Difa in ba shugaban Bazoum ci alhamdulillah yanzu wannan ma a cikin gaba ne muke watakila Allah ya sa abin da ya fara na mai da sakamakon da daidai inda ya yi mu kula da mu Allah ya sa ya maida ƴan gudun hijiran nan da yanzu muke ciki mu zauna a gida mu yi noma mu kuma ya ba mu tsoron da zai kula da mu ya kula ya kara katam
sunona Musa Bagara ne za mu sa gari mu fita mu tarye shi da ni ban zabe shi ba amma ya gwada mana halamun zuwa ba yanzu mun kace ka taba ba mu ka taba ya gwada mana mazanta ka kuma muna kan taka Allah ya da Allah ya kama mishi mu kuma mu samu zaman lafiyar mu mu kwanta gidan
jihar Difa mai makwabtaka da jihohin Yobe da Borno na samun bakuncin yan gudun hijirar Najeriya kusan 300 wadanda suka tsere wa rikicin Boko Haram shekaru fiye da 7 saboda haka shugaba Muhammad Bazoum da gwamnatin jihar Borno Professor Baba Gana Umar Zulum suka yi mahada a birnin Difa don tantauna hanyoyin soma kwashe yan Najeriya zuwa gida kamar yadda mataimakin shugaban majalisar mashawartan jihar Difa Mustafa Arimi ya bayyana
shugaban kasar mu mai daraja Bazoum Muhammad da shi da gwamnatin Borno insha Allah za su zo su halarci al'ummar mu za a mayar da su gidajen su shi da Borno ma ya ce insha Allah shi ma zai kokarin da za a mayar al'ummar Najeriya wanda suke ana
wannan ziyara wace a ɗaya bangare ke matsayin matakin baiwa ƴan gudun hijirar cikin gida goyen baya za ta kasance wata dama ga shugaban ƙasar Nijar domin tantaunawa da shugabannin al'ummomin yankin Difa akan batun farfado da harkokin yau da kullum irin su noma da kiwo da kamun kifi musamman a garuruwan da ke kewayen tafkin Chali inda matsalar tsaro ta fi kamari a shekarun baya sannan zai kai ziyara a garin Barwa inda a tsakiyar watan Yuni hukumomi suka mayar da ƴan garin sama da 5,000 bayan kwashe shekaru da dama suna hijira a kewayen garin Difa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sulaiman Mumuni Barma da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 Zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya kama mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka buiwa.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da suba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya yau ma shirin domin iyali zai dora bibiya kan dokar da aka kafa karamar hukumar gwamnati ta jihar Jigawan Najeriya da ke haramta yin kayayyakin aure da suka wuce kima dokar da waɗansu ke gani ta take hakkin al'umma a yau ma muna tare da bakin da suka bakunci wannan shiri honorable Salisu Abdullahi Gumez Comrade Hayya Shu'aib Ungugu sai kuma barista Amina Umar Hussein sakatare kungiyar mata ta kasa da kasa da ake kira FIDA reshen jihar Kano Muhammad Ibrahim Kuri gare ka
barista na ga kina ce mu suya saboda an ce nama ya da huru mudanye me zaki ce
to kamar yanda wai mai makamarat ya fada kuma kamar inda na fara fada in ka duba da tanada tare da don dokar idan mutum magana muke ta ilimi idan mutum yayi duba na tsanake a bangaren shari'a tana sara wato common law da bangaren shari'ar musulunci nayi a fahimta ta kuma a hangena wannan dokar da akai duk da kenta da kyakkyawan niyyar da yasa akai to za ta sha kashi
a ina kina
ko a kotu ko a gurin mutane dalilai na kuwa shine na farko a koyarwa ta yin duka akwai wasu abu da muke cewa gwaji ko ma'auni da ake sawa na farko shin me yasa aka yi dokar tambaya ta farko kenan wanda daman honorable ya riga ya faɗi dalilan da yasa akai na biyu sai ka tambaye kanka da can akwai doka wannan dokar ta baya ta kasa cimma burin abinda aka tanade ta dan yi ta shi yasa akai wannan tambaya ta bi kenan sai ka duba ta uku kaga wai shin ne abinda ake cewa what is the true intention of the legislators so waɗanda suka yi dokar menene ainihin makasudin da yasa suka yi ta to idan ka duba waɗannan amsoshin in ka zo a ma'auni na bangaren shari'a zaka ga cewa idan ka hada shi da wannan supremacy na constitution da wasu abubuwa idan ta tsallake iya local government to in ta tafi ko jiha tinda dokar bylaw ce ta local government idan ta tafi jiha za ta zama ba a san ta ba
to amma suna kira cikin da suke cewa za ta sha wahala in take sama a shin kudaku ke kuma kin ce shi wannan constitution din shi ya baiwa majalisun kananan hukumomi su yi abin da kuke kira bylaw kamar ba ta ganin akwai cin karo da juna an bayar da hannun dama an kwace da hagu misali nan an ba ni izini na yi dokar da ta shafi hurumin yanki na kuma an zo an ce wai akwai wani yanayi kuma da za ta zo ba ta da tafi
to ban san yadda zan faɗa ba akwai abin da muke cewa durable rights da waɗanda ake cewa da yanar durable wannan abu idan ka duba dokar ita an yi ta ne iya mutanen gume ita kuma dokokinmu na Najeriya ba a yi ta ba iya gumen local government misali karamar hukumar gume yanzu misali yana daga cikin amfanin ɗan majalisar da muke da su wannan doka an fahimce ta tana da kyau tayi za a iya bin waɗannan matakai na zaman doka ta zama doka har ta kai matakin tarayya ai amending din ta zama na an yi ko kuma a zo ai testing din ta a kotuna a zo a ga daga shari'ar musulunci kotun shari'ar musulunci zuwa kotun ofa zuwa kotun shari'a court of appeal zuwa supreme court a ga validity din ta is this a koganan abinda suke cewa ta dace kamar yanzu misali idan kuma ka duba ta bangaren addinin musulunci a cikin wannan dokar akwai inda na gani cewa sun kayyade cewa dauri wato sadaki it should be reasonable sadaki ya zama reasonable wato ya zama yayi daidai da hankali wanda kuma in ka duba sai kaga ya sha karo da abin da shari'ar musulunci ta faɗa tunda a shekara da shari'ar musulunci ta akai mutum zai iya ba tun daga farko har ƙarshen dukiyarsa a matsayin sadaki to kaga
reasonable din
ana zuwa to reasonable din an ka fassara ta shine abin da nake faɗa cewa za a samu abin da yake reasonable abu na ba shine reasonable a gurin wani
ba yau to ai shine za ta zama abu ne
to ai yanzu misali zaka ga dokar za ta samu matsala in wannan yana ganin shi reasonable kuma akwai abin da a musulunci ake cewa sadaq mithl wato mace a bada sadaki of her equal idan graduate ce ba ka dauki wanda take ettan langoro kace ka bata sadakin naira 50,000 ka dauki duk graduate misali ka bata sadakin naira 10,000 ko naira 2,500 bai yi daidai da darajar ta ba shi yasa musulunci shi kanshi bai kayyade ba duk da dokar nan kamar yanzu misali betrothal gift
amma wannan kalma ta kuma ta reasonable da kuke magana a nan yace za ta sha fassarori daban-daban wato irin ne abin da yake reasonable shine abin da zan iya sani a daya ce zai iya na kadaita ita ce karshen dukiyata kuma zan iya bayarwa don haka na yi biyayya ga wannan doka idan kuma ya hayashi albu ungogo saniya ɗari yake da ta sanda ɗin kenan zai iya bada ita ba ta ganin yana shi ma ya faɗo a cikin wannan reasonable ɗin da ake ta magana
ya faɗo amma abin da nake so na nuna maka su kamar idan ka duba abin da ake cewa preamble
makaddama
yawwa gabatarwar dokar an ce dan a saukaka akai ba na san saboda gaskiya idan nace maka zan dauko maka fassarar kaman kaga sabir total gift din nan da suke faɗa kamar kyauta ta wannan sun ce an haramta ta kayan na gani ina so kayan wane ne duk waɗannan abubuwa ne wanda da za a kai su kotu za su sha fassara kayan na gani ina so zai iya yiwa kawai ya ga waya misali ta 150 ko ya bata
ya ganta ne ya ce yana so ya bata to wanda ita kuma ta saba da wannan dokar amma kada mu shiga cikin terms din abinda nake dubawa ko abinda nake fada a kullun kuma matsalan Najeriya shine ba wai zaunawa a yi dokar ba mun sha gani an yi dokoki kala kala kuma yanzu nan ma a kadamin da muke cewa ake yaya za a gyara constitution din Najeriya kullun gyaran shi ake
kullun gyaran shi aiki ne ta
ba aiki da ita ba babban matsalar mu shine halayyar mu da dabi'ar mu
wannan rubul kun yi doka yanzu an shiga wata na hudu ko ma na biyar da fara aiki ne ta akwai abin da ake cewa public compliance bai ya ga dokar ya zuwa yanzu ya take ne
to ni gaskiya saboda Allah daga tasowa ta zuwa yanzu ban ma taba ganin dokar da ta karbo ba cikin gaggawa ba da soja ba da dan sanda ba da bindiga ba irin wannan dokar because zan saboda zan gani karfe 5 na yamma zaka ga mata kaga da su ne suke da dan rauni da sakaci amma zaka mata ana ta sauri cewa mu je maza mu je mu kai amarya saboda irin doka ce zaka ga an yi biki sai daga taron mata tam aure ba wannan maimin din da ake ba wani kida da ake na badala zaka ga kafin bagariba kowa an tarwa sai an watsa mace ta zo gida ta ga tsiyenta da ta bari ta je biki ta dawo ta same su a gida sannan zaka ga cewa idan aka zo ana san ai wani abu domin akwai masu saurin kai sai kaga yan unguwa ne suke yi maku waya wani mun ga wuri kaza ana shirin ayi kaza ku turo mutane a zo a hana so kaga mutane suna da bukatar wani abu kenan sannan wani abu da yake faruwa shine sai ka je masallacin juma'a sallah sai ka ji malamai suna ta magana Allah ya wa wanda suka sa dokar nan albarka in ka zo cikin committee ka zauna sai ka ji mutane suna yabon wanda suka kawo da ita hukumar da ta yi da wanda suka kawo akasin sa irin suna ta yi musu fatan alkhairi cewa wannan abin ya yi daidai so ba za mu taba jin ba inda muke ji idan mun zo wajen ma'auni na jama'a inda muke jin dan matsala sai a wurin iyayen mata su kuma iyayen mata fahimta ce ba su yi ba
menene korafin su
yau korafin su ka san ce irin yata ni ma kamar yar sarki ce yanda aka wa kowa haka za a wa kowa akwai bambanci mu wannan hikimar yin dokar mun ba da mafaka idan mutum ya yarda ya fake so ya samu rayuwar sa ta musu dadi misali uba zai ce ba zan yi ba gara doka ce shikenan dama bai da kudin gara baki zai ce shi namiji zai ce ba zan yi ba kayan aure an hana ba zan yi ba akwatuna dama bai da kudin baki zai ce yayi so tun daga doka ta zo yayi kwaba ba abun kunya bane in bai ba domin in ya bi doka da iyayen su suka yi yan gari bai bi laifi haka zai idan iyaye sun bi doka sai ba zan yi ba gara wallahi doka ce tsoro nake ji bai bi laifi
hakan za a iya cewa mutane na biyayya ga wannan doka ya zuwa yanzu dai
sosai
to a gaishe ku duka idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa za mu ji ko wannan doka ta samu karbuwa tsakanin al'ummar karamar hukumar gumel da kuma abinda hukumomi ke hange za a cimma da dokar kafin nan a madadin bakin namu da Mahmud Ibrahim Kuri da ya taimaka wajen ganin nasarar wannan shirin da kuma Subahiro Dedone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa
kai mata su ne duniya
to madalla a gaida Grace Alheri Abdu da ta gabatar da shirin yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya
an da ji cewar wani mai magana da yawun gwamnatin Habasha ya fada a jiya Laraba cewar sojojin Habasha na iya sake shiga Mekelle babban birnin yankin Tigray cikin makonni idan bukatar hakan ta taso Jamus da Italiya sun kwashe sojojin su da suka rage a Afghanistan abinda ya kawo ƙarshen kusan shekaru 20 ana tura sojoji zuwa kasar da yaki ya daidaita tare da sojojin Amurka da sauran sojojin kawance haka zalika an ji sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya ya yi kira ga gwamnatin Amurka da ta ɗage takunkumi da ta kaka bawa Iran kuma ƙasashen biyu su koma kan teburin yarjejeniyar nukiliya na 2015
to ma sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya na gabatar da shirin da Chuba Hiro Diodene da ya haɗa shirin
Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.